sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma an yi sahuru ko ana kan shirin cikin farin ciki da annashuwa. Ibrahim Kalmu ci garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 11 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labarai.
To Ibrahim, Koriya ta Kudu ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar a sake samun barkewar masu kamuwa da cutar COVID-19 a karo na biyu. Haka kuma alƙalamin da aka fitar a hukumance kan adadin waɗanda suka rasa ayyukan su a Amurka sanadiyar cutar coronavirus ya kai kashi 14.7 cikin ɗari. Amma manyan jami'an fadar White House sun yi hasashen cewa zai iya kaiwa kashi 25 cikin ɗari kafin tattalin arzikin ƙasar wanda ya fi kowane ƙarfi a duniya ya farfaɗo. Sai kuma Turkiya ta yi barazana da kakkausar murya kan mai da martani mai tsauri idan sojoji da ke biyayya ga janar Khalifa Haftar na Libya suka kai hari kan wasu muradanta ko ofishin jakadancinta da ke Tripoli ko kuma wasu wurare.
Kokarin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa majalisar malamai ta ulama shiyar Kano ta kula cewa a yaki da corona fa akwai gyara a tsarin nan na fita bayan tsari.
Majalisa ta lura da rashin tsari wajen wannan fitar sau biyu a mako. Duk wani abu da ake gudu a tsawon mako bisan da aka fita sau daya sai kaga cakuduwar da ake yi ta zama ninkin baninkin.
To ko me yasa miyagun kungiyoyin matasa irin ƴan shila ba su da tausayi ko kalilan
rayuwa ce tamkar ta dabbobi tunda rayuwa ce wanda rayuwar su babu tsafta babu abinci mai kyau shi yasa kaga kisa cutarwa su soke ka su yanke ka bai zama musu matsala.
Za kuma a ji yadda wasu bayin Allah suka dukufa wajen taimaka mu marasa galihu saboda azumi da kuma matsalan corona. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da karatun Alkur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan Ramadan. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Koriya ta Kudu ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar a sake samun barkewar masu kamuwa da cutar COVID-19 a karo na biyu. A ranar Lahadi ne shugaba Moon Jae-in ya faɗa wa 'yan ƙasar cewa har yanzu akwai sauran aiki a gaba yanda aka samu rahoton kan sabbin waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus. Adadin da ba a taɓa ganin irinta ba cikin wata guda. Karin bullar cutar ya zo ne a daidai lokacin da Koriya ta Kudu ta fara sassauta wasu dokoki da aka saka don dakile yaduwar cutar, ciki har da bude shaguna sayar da barasa da gidajen rawa. Koriya ta Kudu ta rufe gidajen rawa da sauran wuraren harkokin yau da kullum sama da 2,100 a birnin Seoul bayan da aka alakanta sabbin masu kamuwa da cutar da waɗanda ke yawan zuwa gidajen rawa a ƙarshen mako. Yawancin waɗanda suka kamun sun samu asalin cutar ne daga wani mutum mai shekara 29 wanda ya shiga wasu gidajen rawa uku kafin daga bisani aka gano yana da ɗauke da cutar. Gabanin hakan an yi niyyar buɗe makarantu a Koriya ta Kudun a wannan makon, amma mai yiwuwa a jinkirta yin hakan bayan da aka samu ɓarkewar cutar. Kuma bisan ce binciken da za a gudanar kan ɓullar sabbin masu ɗauke da cutar shi zai nuna mataki na gaba da za a ɗauka. Alƙalamin da aka fitar a hukumance kan adadin waɗanda suka rasa ayyukansu a Amurka sanadiyar cutar coronavirus ya kai kashi 14.7 cikin ɗari. Amma manyan jami'an fadar White House sun yi hasashen cewa zai iya kai kashi 25 cikin ɗari kafin tattalin arzikin ƙasar wanda ya fi kowane ƙarfi a duniya ya fara farfaɗo. Sakataren Baitul Mali Steven Munich ya faɗa wa gidajen talabijin na Fox News a ranar Lahadi cewa akwai yiwuwar adadin ya ƙaru kafin daga bisani ya farfaɗo cikin wannan shekara zuwa baƙi. Ya ƙara da cewa adadin marasa aikin yi zai iya kai kashi 25 cikin ɗari, yanda mai bada shawara kan tattalin arziki a fadar White House Kevin Hassett ya faɗa wa shirin Face the Nation na gidan talabijin din CBS cewa yana tsammanin adadin zai tsaya a kashi 20 cikin ɗari, yayin da cikin watanni Mayu da Yuni wasu miliyoyin mutane da suka rasa ayyukansu za su mika koken neman tallafi shi dai wannan adadi na 14.7 cikin 100 da aka fitar a ranar Juma'a shine mafi muni da Amurka ta taba gani tun bayan gagarumin karayar tattalin arziki da ya faru cikin 1930 amma Munich ya ce ba laifin ma'aikata ko wuraren kasuwancin Amurka bane Turkiya ta yi barazana da kakkausar murya kan maida martani mai tsauri idan sojoji da ke biyayya ga janar Khalifa Haftar na Libya suka kai hari kan wasu muradinta ko ofishin jakadancinta da ke Tripoli ko kuma wasu wurare Haftar wanda ya kafa gwamnatin adawa a gabashin Libya yana fafutukan danganin an habbar da gwamnatin Prime Minister Fayez al-Sarraj wacce kasashen duniya suka amince da ita Ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta faɗa a ranar Lahadi cewa idan har aka kai hari kan muradinta da ke Libya to za ta mu daura alhakin hakan akan sojojin Haftar Turkiya ta ikirarin cewa an kai hari kan wani yankin da ke kusa da ofishin jakadancinta a Tripoli a ƙarshen makon da ya gabata sai dai dakar Haftar sun musanta wannan zargin
Hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu nufi ɗaya daga cikin jihohi mafiya yawan jama'a a Afirka wato Kano, inda majalisar malamai ta ulama ta yi wani muhimmin zama na gaggawa ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar Malam Ibrahim Khalil game da batun yaƙi da cutar corona. Bayan zaman sakataren majalisar Dr. Sa'idu Dukawa Ya yi ma wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari bayani inda ya fara da yabawa jama'a da majalisar ta yi kamar haka.
Bangaren jama'a ta lura kiraye-kirayen da ake musu sun yi kokari matuƙa wajen bin umarni amma majalisa ta lura da bangaren da mutane din suka yi rauni shine yawan zuwa ta'aziyya da jana'iza kuma ba a lura da wannan abinda ake kira a turance social distancing shine idan mana mutane ba su cakuɗu ba haka kuma ba a cika sa wannan abin na kare fuska ba da hanci saboda haka majalisa ta yi kira ga al'umma
haka zalika majalisar malaman ta Kano ta yi tsokaci da mayin muhawara game da matakan gwamnati musamman lamarin da suka shafi samar da kayayyakin kariya ga ma'aikatan ciwon lafiya da kuma jama'ar gari.
Majalisa ta lura da rashin tsari wajen wannan fitar sau biyu a mako. Duk wani abu da ake gudu a tsawon mako duk sanda aka fita sau daya sai kaga cakuduwar da ake yi ta zama ninkin ba ninkin. Sannan majalisa ta lura gwamnati bata miƙe ta samar da ma'aikatan jinya kari akan wanda take da su ba. Kayayyakin aiki duk majalisa ta kira gwamnati cewar ta lura da wannan ta gyara don haka 'yan majalisar tarayya lalle su guji gaggawa a cikin al'amari mai muhimmanci irin wannan
yayin da ibadar azumin ramadana ta yi nisa ba tare da gudanar da sallar juma'a ba kuma ake cinkarar shirye-shiryen sallar idi majalisar malaman ta Kano ta ja hankali a nan
a sa sharida da mutane za su je masallacin juma'a amma wannan nuni ne ga gwamnati da kuma likitoci in sun duba sun ga cewa akwai fa'ida
a ƙarshe majalisar malaman ta jihar Kano ta bukaci al'ummar musulmin Kano da Najeriya da ma duniya baki daya su ƙara ƙaimi tare da jajircewa wajen gudanar da addu'o'in kawo ƙarshen wannan annoba ta corona Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria.
Kwa gaida Mahmud, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hadiza da cigaban labaran duniya.
Kotun Iraki ta saki wasu masu zanga-zangar adawa da gwamnati. Matakin da ya kasance umarni na farko da sabon Prime Minister Mustafa Al-Khadami ya bayar. A cikin wata sanarwar da aka fitar, Majalisar Shari'ar Kasar ta Iraki ta ce 'yan Iraki suna da 'yancin yin zanga-zangar muddin yin hakan bai saba wa doka ba. Yayin wata ganawa da ya yi da manema labarai a daren ranar Asabar bayan wani taron Majalisar Zattawar Kasar, sabon Prime Minister ya ce akwai buƙatar a kare masu zanga-zangar. sai dai waɗanda ke da hannu a tashe-tashen hankula ne kawai za a ci gaba da tsare su. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun zargi jami'an tsaron Iraki da yin amfani da harsashen gaske akan masu zanga-zanga. Lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da yawan su ya kai 600. Lamarin da ya faru ne gabanin cutar coronavirus da ta sa zanga-zangar ta tsarwatse. An saki wata ma'aikacin agaji 'yan ƙasar Italiya wacce aka yi garkuwa da ita a wani yanki da ke ƙarƙashin ikon Al-Shabab na Somalia. Silvia Romano ta isa Rome ranar Lahadi bayan da aka sake ta a wajen birnin Mogadishu a ranar Asabar. Ta kwana ɗaya a wani wuri da ke da tsaro a Mogadishu kafin daga bisani aka saka ta jirgin sama zuwa gida. Jami'an tsaro sun shaida wa muryar Amurka cewa an gano Romano ne a wani daji kusa da garin da ake kira Akboye wanda ke da nisan kilomita 30 yamma daga Mogadishu. Sai dai babu wasu bayanai da suka nuna sharaɗin da aka cika kafin a sake ta. Majiyoyin tsaro na Somalia sun yi amanar cewa 'yan kungiyar Al-Shabab ne suka yi garkuwa da ita, waɗanda a baya ma suka sace wasu ma'aikatan agaji tare da neman kuɗin fansa.
Sai da Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Adamawa ta arewacin Najeriya, inda kungiyar 'yan shila ke ci gaba da kuntata ma mutane har ta kai ga jama'a sun fara yanke hukunci da kansu, wanda kan kai ga halaka 'yan shila din kamar yadda ya faru yanzu. Har kakakin rundunar 'yan sandan jihar DSP Suleiman Yahaya Nguruje ya ma wakilinmu Ibrahim Abdulaziz bayanin cewa
yin kuma suka tare wani sun kwashe mai waya, inda wasu suke sanne kusa suka fusata da kai ihu aka bisu aka kama su aka yi musu dukan siya. To da labari ya iso rundunar 'yan sanda inda suka karzayo suka same su a sigzina jina aka ɗauke su aka kai su asibiti nan take aka tabbatar dukan su uku sauransu. Kwamishinan 'yan sanda ya riga fada umarni CID su karbi su gudanar da bisu.
To wai ko me mazauna fadar jihar ke faɗi game da waɗannan 'yan jagaliyar? Malam Umar Ɗankano, tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar 'yan jarida a jihar Adamawa, yace ayyukan wayannan matasa na da tada hankali, to amma kuma akwai mafita.
Wannan matsala ta 'yan shila gaskiya matsala ce da take ci ma mazauna jihar Adamawa. To suke amfani da keken napep, in ka shiga da sunan za a kai ka wuri a haya ko mace ko namiji, sun ma dai hifi ma mata su kwace masu kuɗaɗe da waya da kuma jikunansu.
Kawo yanzu ma akwai wasu kungiyoyin sa kai da ke tallafa wajen canza tunanin irin waɗannan 'yan jagaliya, to amma kuma su tare irin waɗannan kungiyoyin kan yi kukan cewa ba a kulawa da su. Malama Binta Khalid Adam ta gidauniyar Al-Muhsin a wata zantawa da muka yi ta kwanaki ta bayyana da lamarin yake da kuma kokarin da suke yi a yanzu.
Abin da ya shafi wannan al'amari kusan mun daina ma bacci ido biyu. Sauran yara da basu samu kansu a cikin harkar ta'addanci ba suna da saukin ka jawo su ka raba su da harkar shaye-shayen, amma waɗanda suka riga da suka shiga harkar ta'addanci suna da wuyan sha'ani.
Ya matsalar take?
Matsalar tana da girma sosai, domin idan ka je lungun ka same su, su kansu ba sa ma rayuwa irin ta mutane. Rayuwa su tamkar ta dabbobi, tunda rayuwa ce wanda rayuwarsu babu tsafta, babu abinci mai kyau. Shi yasa kaga kisa cutarwa su soke ka su yanke ka bai zama musu matsala.
Malama Binta Khalid Adam kenan ta gidauniyar Al-Muhsin Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahima, daga batun masu aikata rashin daidai sai kuma na masu aikata alheri. Daga Bauchi ga Abdulwahab Muhammad da cikakken rahoton.
Gamayyar kungiyar addinin musulunci a garin Bauchi ta gudanar da raba kayan abinci wa marasa karfi a bangaren musulmi da kuma mabiya addinin Kirista a karkashin jagorancin Profesa Salihu Shehu da aka gudanar fadar mai martaba sarkin Bauchi Dr. Ruwanu Suleiman Adamu.
Dama mun ce za mu ba da kunshin abinci, martaba sarki shi ya sa muka kawo shi gabanku don ku ga samfurin da kuma yadda za a gani. Nan sunan ita wannan gamayya Bauchi State Muslim Coalition on COVID-19. Ga bayanin irin abubuwan da aka sa a ciki mai martaba sarki. akwai shinkafa, garin masara, wake, gero, taliya, man girki wanda zamu mika mu gidaje kamar 1,500.
Waɗanda suka amfana daga tsarin bada kayan abincin sun yi ba da tallafin da suka samu.
Sunana Esther Saimu, kana nuna godiya sosai.
Sunana Babula, ana gode wa Allah, ana gode wa Allah. Sai salamu, Ubangiji Allah isaka ta alheri. Ke zuwa ko so Allah zai musu da alheri. Sai Allah ga ta shawara shi.
A ne gefen kuma tsohon kakakin da sauke ke ne ta tarayya, Right Honorable Yakubu Dogara, ya miƙa abincin tallafi. Honorable Muhammad Aminu Tuko shine wakilci Musa Yakubu Dogara.
Wannan kaya wadda mai girma Right Honorable Yakubu Dogara ya kawo don arabawa al'ummar musulmai da Krista saboda tallafawa wajen azumi da kuma halin da ake ciki na COVID-19.
Abdulwahab Muhammad mai Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To ga da Abdulwahab da wannan rahoton. Kar a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Bayan da shirin ciki da gaskiya gabatar da shirye-shirye kan halin kaka na kai da tsaffin ƴan sandan Najeriya kan tsinci kansu ciki bayan sun yi ritaya saboda rashin kulawa da ake ba su wajen biyan haƙoƙinsu kamar yadda ya kamata. To sai gashi su ma jami'an ƴan sandan da ke kan aiki sun kama ni korafin su na rashin biyan su kan lokaci da samar musu da kayan aikin da za su kare al'ummar ƙasa. Musamman waɗanda aka aika can arewa maso gabashin Najeriya don yaƙi da Boko Haram. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sartil Hashim Gumel. Rashin kyautatawa jami'an tsaro kamar su ƴan sanda dai ana kallon su a matsayin wani dalilin da ke kawo koma baya da ake fuskanta a aikin su. Lamarin da kan haifar da rashin tsaro, cin hanci da rashawa da dai sauran matsaloli. A daidai lokacin da wannan fili ke duba ƙorafe-ƙorafen tsaffin ƴan sandan da suka sadaukar da rayukansu wajen bautawa ƙasa ta fuskar haƙoƙinsu da kundin tsarin mulki ya ba su. Sai gashi wasu jami'an ƴan sandan da yanzu haka suke kan aiki su ma sun kira wannan fili domin bayyana irin halin da suke ciki da ya haɗa da rashin biyan su albashi ko allowance akan lokaci tare da rashin kulawar da ake nuna musu wajen barin su su rinka sayan kayan sarki da suke sakawa domin aikin. Wani jami'in ɗan sanda da ya nemi a sake sunansa wanda yanzu haka ya ce an aika shi jihar Yobe domin yaki da Boko Haram ya kira wannan fili domin bayyana mana irin halin da yanzu a zahiri suka tsinci kansu ciki.
Salamu alaikum baka da.
Yawwa, jami'in ɗan sanda da ba a sanin sunansa.
Ke ya yi za.
Lafiya lau. Na ga sakonku kan halin da kake kuke ciki na damuwa wannan aikin.
Wallahi na ransa magana Allah ranka da dai gaskiya muna cikin takaici sosai.
Ko za ka bayyana mana abu ɗaya ko biyu da ya sa kake kuna cikin takaici?
Abu na farko mun zo nan domin mu kare rayukan mutane da dukiyar mutane kuma rayukanmu yana cikin hatsari wanda kuma gwamnati ba ta kula da mu ta wurin ciyarwa da kuma wurin allowance namu yanzu muna watan mu na hudu wanda kuma ba biyan mu ba ciyar da mu ya sa kenan muna cikin takashi.
Yanzu kana wani yanki ne na Najeriya?
Yana cikin Yobe.
Yankin da ake fama lokacin da rikicin yan Boko Haram kenan.
Haka ranka da dai. A gaskiya muna cikin takashi domin muna nan domin mun kare rayukan mutane da kuma dukiyar mutane mun bar iyalanmu da yaranmu da nisa domin mun sadakar da rayukanmu domin mu zo neman bauta a Najeriya mu kare kasarmu daga cikin kowane irin kunshi. Sai ya kasance da cewa kula ba a yi mana sosai domin rashin biya allowances da kuma rashin ciyar da mutane domin su samu karfi su tabbatar da zaman lafiya a kasar Najeriya ko kuwa kasar Yobe da Maiduguri da Adamawa, amma har wa yanzu muna watan mu na hudu wanda ba a taba biyan mu allowance namu daga watan daya har zuwa wannan watan na hudu ba. So shine muna so a kai hukan mu ga shugabannin mu da kuma shi shugaban kasa da ji tausayi mu ma a ba mu karfi domin mu yawatar da aikin da ya kamata mu yi. Muna kuka domin ku masu karantar da jaridu da kuma daukan labarai domin labari ya kai ga kunwar su shugabannin mu da kuma wadanda ya kamata su ji tausayin mu domin rayukan da muke karewa da kuma yadda muka sadakar da rayukan mu domin mu kare kasar mu daga cikin kunshi. To yanzu daga wannan watan daya har zuwa watan hudu da muke ciki ba biya mu ba. To san da cewa akwai mutane a kasar nan da suke bautawa kasar nan biyu haki da gaskiya, muna cikin takashi sosai.
Yaya wannan allowance din naku yake, nawa yake biyan ku ne?
Allowance namu din ana biya ne bisa ga girma, kamar abin da ya kama daga karamin ran zuwa sajen ana biyan su 30,000, insetto kuma ana biyan su 45,000 allowance kenan, wanda kuma ba ba mu abinci a ciki ne za ta
allowance. Allowance dai ko albashi ne?
Allowance ne na operation, ba albashi ba.
Dama sai an ba ku ne kuke iya sayan abinci ku rayu a wannan yankin kenan yadda ya kamata.
Labarin rayuwar mu nan wurin takashin da muke ciki domin na daya idan ba ba mu salari ba, in ko an biya mu salari da shi muke amfani da shi mu sallami iyalan mu da shi, mu biya school fees da shi, mu sake shi a ciki. Wannan allowance na operation din shine ya kamata za a dinga biya mu domin mu sayi abinci da shi, domin kuma mu biya bukata ta wurin shan mu, ta wurin lafiyar mu. A cikin lafiya ma ko da kai rashin lafiya ba za a dauki mataki a kai ka wani asibiti ko ko ai maka magani ba. To a ciki ne muke samun wani abu mun biya bukata ta wurin rashin lafiya da kuma wurin ciyarwa. To idan ba biya mu salari ba, haka za mu dinga lallabawa har lokacin da salari zai zo, mun biya school fees, mun biya kudin gida a ciki. To duka komai dai a cikin salari ne, amma allowance kam tun daga watan daya har zuwa wannan watan ba biya mu ko naira ba.
To ba mu labarin ya aikin ku yake kasancewa a yankin tare da sauran jami'an tsaro musamman masu sojoji?
A cikin operation din kashi-kashi ne, akwai special task force wanda sauran suna haɗu da sojoji, sauran kuma operation lafiya dole ne, sauran kuma suna karkashin defense, suna karkashin sojoji a defense. So su kuma a zahirin gaskiya ana biyan su su JTF da su STF. To mun da muke a under operation lafiya dole mu ba a biyan mu, sauran kuma ana biyan su. So kamar mobile zalla da yan sandan da suke nan wurin, wanda suka taho daga wurare daban-daban, wanda ya kamata a biya su allowance nasu na kowane wata, shine muke magana a kai.
Ya za ka bayyana mana yadda wannan yaƙi da ta'addanci yake, yana yin nasara ne ko kuma baya tafiya yadda ya kamata?
Ana nasara a kai, domin abun da ya faru a kwanan baya yanzu muna gani da cewa ana kan ci nasara a kai, saboda akwai kwanciyar hankali a dan lokacin kaɗan. A kwanan baya kam abun ya yi muni sosai, amma a cikin wannan lokacin gaskiya jami'an tsaro suna cima buri abinda gwamnati suke bukata a daidai gwalgwadon karfinsu.
Abin da ya sa wannan fitina ta 'yan ta'adda ta kasa karewa a yadda wasu suke zargi shine kudin da gwamnati take turawa na aikin tsaro, wanda kuma idan aka gama wannan fadan to kudin za a daina turawa. Me za ka ce kan masu wannan tunanin?
Kudaden da gwamnati suke turawa gaskiya a ganina gaskiya ba a amfani da shi ta hanyar da ta dace, domin gwamnati idan sun tura kudi ba su bin sawu, su san da cewa ana biyan bukatu security ko kuwa security ana bossing moral nasu ko kuwa ba yi, domin wani lokaci kudaden yakan shiga a hannu waɗanda ba su da tunani da kuma fatan zaman lafiya a ƙasar nan. Ina so da gwamnati in ta so ta tabbatar da zaman lafiyan din abinda suke turawan ana amfani da shi ta hanyar da ya dace, ko kuwa wani ne yakan dauki kudin ya yi amfanin kansa da shi, ko kuwa ana biyan bukata na security ko kuwa ba yi, a bossu moral nasu ko kuwa yi musu, ko a ba su makamai wanda ya dace ko kuwa ba a ba su ba. So idan an bayar dai sai kawai a yi shiru
kowa dai yayi abin da ya ga dama a cikin rayuwarsa.
Kaddara babban sarkin ƴan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya ji wannan hira, me kike so wani sako zaka faɗa masa?
Ya kamata a bossi moral na security a biya musu bukatunsu, a yi musu komai kamar yadda nake gaya maka. Uniform da kaina tun da na shiga aikin ɗan sanda na manta lokacin da an bani uniform da takalmi, sai dai ko in cire kudina. Sai ka gani idan ka lura za ka ga uniform na police sun ya zama to barkatai, domin kowa ya ga yadin da ya miki ko kuwa ya ga kayan da ya miki zai iya saya. Za ka ga mu ba za su saya mutum goma, za ka ga uniform daban-daban a jikinsu, za ka ga takalmi daban, za ka ga hulunsu daban, domin kowa yana saya da kudi. Za ka ga wani zai fita da bindigan sama, bindigan ya yi baya aiki sosai, ko kuwa altashin sama guda 20 ne, ko kuwa wani altashin ma kwaya na fitar da wutan ya loshe baya iya tafiya a lokacin da ya kamata. Ina roƙon gwamnati da su dauki matakai, su dauki matakai akan jami'in tsaro.
Allah ya kyauta. Idan mai duka ya kai mako mai zuwa, za mu kawo muku ci gaban wannan shiri. Yanzu a madadin Nasiru Adamele Kaya, ni Sarfil Hashim Jubal daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.
Yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan Ramadan.
Sunana Amina Suleiman Turaki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون صدق الله العظيم.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To Ibrahim, Koriya ta Kudu ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar a sake samun barkewar masu kamuwa da cutar COVID-19 a karo na biyu. Haka kuma alƙalamin da aka fitar a hukumance kan adadin waɗanda suka rasa ayyukansu a Amurka sanadiyar cutar coronavirus ya kai kashi 14.7 cikin ɗari. Amma manyan jami'an fadar White House sun yi hasashen cewa zai iya kaiwa kashi 25 cikin ɗari kafin tattalin arzikin ƙasar, wanda ya fi kowane ƙarfi a duniya, ya farfaɗo. Sai kuma Turkiya ta yi barazana da kakkausar murya kan mai da martani mai tsauri idan sojoji da ke biyayya ga janar Khalifa Haftar na Libya suka kai hari kan wasu muradinta ko ofishin jakadancinta da ke Tripoli ko kuma wasu wurare.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyadi da ta taya ni gabatar da shirin,
da cewa Herod Dodone da ya haɗa mana sautin ya kuma ba da umarni, sai kuma injiniyanmu na yau, ni Ibrahim Kalmasi Garba, ke muku fatan alheri. Wassalam.
Bonjour au micro.